sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 14 ga watan Fabrairu 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Amurka tana tuhumar wata tsohuwar jami'ar sojin samanta wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran da yin mata wato leken asiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai tsida shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka cimma ba, wanda ya tanadi wato kudin gina katanga. Sannan majalisar wakilan Amurka mai rinjayen ƴan makaranta ka da ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa manyan ƴan takarar shugabancin Najeriya sun sake jaddada yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya tsallake rijiya da baya a ƙauyen Lugumani.
Mumun doka sojeji ne, ashe ba sojeji ba ne, mutane suna da kayan sarki kuma dukkan su sun nore ido.
Masu sauraron mu, ayi mana afwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba saboda wasu dalilai da suka sha kanmu. A madadinsa za mu gabatar muku da rahotanni, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurari da labaran. Wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru kusan 6 da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin Amurka na sirri ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran din wajen auna tsaffin takwarorin aikinta, a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. Ana tuhumar Monica Elfredi White, yar shekaru 39 da haihuwa, da fallasa wani sirri na tattara bayanan sirrin soji da kuma tona asirin wani jami'in leken asirin Amurka ga hukumar leken asirin Iran. Takardar bayanin samunta da laifi da gungun masu ta alƙali yanke hukunci ya yi, kamar yadda aka bayyana jiya Laraba, ta kuma tabbatar da samunta da laifin taimaka ma Iran wajen fakon aƙalla 8 daga cikin tsoffin abokan aikinta. An ba da sammacin kama Wheat, wacce har yanzu ba a san inda take ba, amma ana kyautata zaton tana kasar Iran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce har yanzu bai tsaida shawarar rattaba hannu ko a'a ba kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa ta yi, wanda ya tanadi gina sabon shinge madaidaici akan iyakar Amurka da Mexico saboda kauce masa sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati zuwa gobe Lahadi saboda takaddamar. Muna kan binciken gano duk wata gadar zaren da aka makala a kudirin dokar, to amma zuwa yanzu bamu gani ba, a cewar Trump a yayin da yake amsa tambayar manema labarai a yayin ganawarsa da shugaban Colombia Ivan Duque a fadar White House. To sai dai shugaba Trump ya nuna cewa ya yi farin ciki da adadin kudin gina katangar tsaron kan iyaka da ke yarjejeniyar da wani kwamitin 'yan Republican da 'yan Democrat din suka cimma, inda har yake cewa adadin kudin zai ma kai dala biliyan 23, wato ya ma karu da kashi 8 cikin 100. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump, sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen. an kada ƙuri'ar da 248 aka san 177 kuma wannan na ɗaya daga cikin ƴan lokuta kalilan da majalisar ta taɓa yin amfani da irin wannan ikon nata da ake kira wa powers act a turanci yanzu kudirin dokar zai je majalisar dattawa wadda a baya ta kada ƙuri'ar amincewa da kudiri makamancin wannan a gabanin zaben rabin wa'adi na shekara ta 2018 wanda aka wato ka iya janyo takaddama tsakanin majalisar da kuma fadar ta White House to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Jami'an Amurka na wato da na kungiyar Taliban za su gana ranar Litini a Pakistan don yin zagaye na gaba da tattaunawar zaman lafiya da zumuncin majituwa a siyasance a yakin da aka shafi shekaru kusan 17 ana gwabza shi a Afghanistan. Kafin nan kasashen yankin Gulf irin su Qatar da haddiyar daular Larabawa su ne suka dau nauyin shirye taron. Inda wakilin wato wakilin Amurka na musamman kan neman sasantawa a Afghanistan Zalim Khalilzad da kuma wani babban wakilin ƴan tawayen a wurin tattaunawa mai suna Sher Muhammad Abbas Asadkazai suka jagoranci tawagogin su a taron su da baya-baya a Doha babban birnin kasar Qatar dukkanin bangarorin biyu sun amince da wani jadawali na yiwuwar ficewar Amurka daga Afghanistan a madadin tabbacin da Taliban za ta bayar na dakile duk wata harkar ta'addanci inda suka ce za su kafa wasu kwamitoci biyu da za su shata mabdu'in taro na gaba. Gwamnatin Somalia ta ce za ta bayar da lasisin haƙo mai ga kamfanonin ƙasashen waje duk wada kiraye-kirayen 'yan adawa cewa a jira har sai an kullo da ka'idoji da kuma dokokin tafi da bangaren mai na kasar binciken karkashin kasa da wasu kamfanonin Burtaniya biyu suka yi wato da Soma Oil and Gas da kuma Spectrum Geo ya nuna cewa kasar Somalia na da arzikin mai a bakin gabar ta da tekun India a tsakanin biranen Garar da Kismayo adadin mai da ke wato wajejen na iya kaiwa ganga biliyan 100. Gwamnatin dai ta ce za ta saurari masu takarar samun lasisi a ranar 7 ga watan Nuwamba kuma nan take za a sanar da waɗanda suka yi nasara. Ta ce za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar rabar ribar a ranar 9 ga watan Disamba ta yadda kuma za a fara aiwatar da yarjejeniyar ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2020.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya. Yayin da ake shirin gudanar da babban zaben Najeriya a ranar Asabar mai zuwa, manyan 'yan takarar shugabancin kasar sun sake rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jiya na yarda da sakamakon zaɓe. Ga Hassan Maina kaina da cikakken bayani.
All the candidates and leaders of parties have a huge role to play.
Banzan musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kenan, Muhammad Ibn Chambers, ke kira ga 'yan takarar shugabancin Najeriya da shugabannin jam'iyyu da su taka rawa sosai wajen jan hankalin magoya bayansu da ma sauran masu ra'ayinsu a siyasance wajen tabbatar da zaman lafiya yayin zaben shugaban ƙasa da za a yi ijibi idan Allah ya kai mu. Ya nemi a gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ba tare da cin mutuncin juna ba. Ita ma jakadiyar tarayyar Turai a Najeriya, uwar gida Ketil Kesan, ta jaddada da muhimmancin wannan yarjejeniya ne.
What happens in Nigeria matters to all.
Tace duk abin da ya faru a Najeriya wani abu ne da zai shafi kowa a duniya. Da sanya hannu da aka yi kan wannan yarjejeniyar zaman lafiya. Yanzu na nuna cewa shugabannin siyasa a Najeriya tamkar sun bude wani sabon babi ne na ci gaba da bunƙasar wannan ƙasa. Babin da dukkanin mu kuma za mu yi alfahari da shi. A wannan karo an sanya hannun ne a gaban kusoshin diflomasiyyar ƙasashen duniya da masu sa ido a wannan zaɓe kana da tsaffin shugabannin mulkin soji na Najeriya guda biyu.
By agreeing to sign this covenant of peace, all of you.
Tsohon shugaban ƙasa kenan kuma shugaban kwamitin zaman lafiyar General Abdulsalami Abubakar ke cewa amincewa da yan takarar da suka yi na sanya hannu bisa wannan yarjejeniyar zaman lafiyar. Tamkar ɗaukar mataki ne na tabbatar da an yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma kamar yadda dan masanin fika Alhaji Baba ke cewa yana da kwarin gwiwar za a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali.
In ka tuna zaben da ya wuce da aka faɗi sakamakon zaɓe shugaban ƙasa wanda ya sauka Goodluck Jonathan ya miƙa wuya ya ce ya yarda cewa an gama zaɓe kuma Buhari ya ci. Wasu ƙasashe ana zaɓe ba safe ake ganin mutane sun damu haka ba amma da yake Najeriya tana da tasiri tana da muhimmanci a duniya ina ganin idan duniya duk yana kan Najeriya tabbatar cewa an yi zaɓe nan lafiya duk zaɓe da aka yi shugaba da ya fito babu husuma to yana da daraja fiye da wanda ya shigo karfafa aka dani aka ce an yi kun yadda ko muku yadda ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan. To a jihar Borno kuma za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wa jerin gwanon motocin gwamnan jihar hari. Lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gamborin gala yakin neman zaɓe inda mutane uku suka rasu. Ga Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Irin yadda 'yan wada abokan arziki suka yi da fifi kenan don yi wa gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Tima barka da auna arziki bayan tsallake harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wa tawagarsa a yayin da yake ci gaba da yakin neman zaɓe a wani ƙauye da ake kira Lomani da ke da tazarar kilomita 40 zuwa garin Gamborun Gala garin kuma da ke kan iyaka da ƙasar Kamaru. A daren Talata ne dai waɗannan mahara da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka fito wa tawagar gwamnan suka kuma yanke tawagar bayan ficewar gwamnan da wasu na gaba-gaba inda suka buɗe wuta kan motocin da ke bayan to kuma shiga daji da wasu da kuma aka ce wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku wanda biyu daga ciki fararen hula ɗaya kuma jami'in soja da kuma suka fice da wasu mutanen zuwa daji wanda har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba kuma ba a san adadin waɗannan mutanen ba da ma wasu motocin 'yan siyasa da aka ce 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin sun shiga daji da su. A daren jiya ne dai gwamnan da tawagarsa suka iso cikin garin Maiduguri sai dai gwamnan bai ce komai ba game da wannan batu kuma da alamu hankalinsa a tashe yake. Na gani irin wannan harin kuntam auna da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka yi masu duk da irin jami'an tsaron da ke kewaye da shi haɗa da jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya da kuma jami'an bada kariya ga fararen hula civil defense da matasan sa kai da ake kira civilian JTF amma waɗannan mahara su yadda suke so su kuma bice ba tare da an kama kowa ba. Na kuma nemi ƙarin bayani game da abin da ya wuka nan a wajen wasu da suka kasance cikin wannan tawaga da su ma suka tsallake rijiya da baya ga dai abin da suke cewa.
Kana nan kana cikin wannan tafiya tawaga da aka kai wannan hari ko?
Ina ciki. Abin da ya faru lokacin da mai girma gwamna Kasim Shetima ya wuce sai suka katse wannan konvoy din da suka fito ta gefe mu mun doka sojoji ne ashe ba sojoji ba ne mutane suna da kayan sarki kuma dukkansu sun dore ido so sai muka gamsu sai yaro na karami wani ya ce yana wannan gurin bayi da kyau mun yi kokari sai na gudu na shiga cikin mota kawai muka gamsu a gefe haka ga mashin guda hudu da mota samsara irin baki-baki na folisa mu ana irin shi guda biyu kawai suka fito a jeji suna zuba bindiga sai Allah ya kwace mu muka gudu mu din mun gani haza a can gurin
muna tafiya wajen yashi ne
ba kwalta a wurin
sahara ne ba kwalta a wurin
an ce kamar yayin su fito sun tsaya a hanya wasu ma sun tunanin sojoji ne ka gansu kai
da na gansu da su mota guda hudu da mashina din ban yirga ba dan mota sabobi santara guda hudu
wani irin motoci ne
mota santara
motan soja ne
kuma motan pentin soja galan dan kaga su saka ce galan sojoji ne dan full dress ne dan daya suka fito mana ta gabar daya to suka fito mana ta kudu ni motoci guda hudu suka wuce sai ni ma na rasa zan bi bayan su ne sannan bacin haka mota na yashi tarike ne bayan da yashi tarike ne ubangiji ya bin dama na fita bayan da na fita to bayan fita na bai wuce minti biyar ba an yanka tsakanin mu an yi ambushin na gurin dan akwai wani saurayin mu daya yana dan social media yana kasuwa post office da sauran su shi ma mun rasa shi akwai yaro mu daya mun rasa shi da soja da shi ma mun rasa su
mutane nawa ne suka rasa ransu a wannan
a wannan hazarin da mutane guda uku suka rasa ransu
an ce kuma akwai wasu mutane da aka shiga jeji da su
eh akwai wanda aka shiga jeji da su ban san sun samu ko ba samu ba ni ma dan na shiga jeji ma na kai kusan karfe 1 da dare tukun sojojin lomani ne suka kuftar da ni ni ma na kwana a lomani ne
ko shakka babu wannan hari da ake san yayin gungiyar boko haram din suka yi wa tagwar gwamnan da kuma Allah ya kuftar da shi zai sake tada sabuwar muhawara ne na game da batun da jami'an sojan ke yi na cewa sun ga sun ci karfin yayin gungiyar boko haram yayin da wasu ke ganin cewa har yanzu da sauraron na akaba ganin ana kula wannan lamari akan tagwar gwamna da kuma ke kewaye da jami'an tsaro Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Madalla a gaida Haruna to daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda wasu jami'an ma'aikatar hakokin wajen Amurka suka gana da ƴan Najeriya mazauna a nan Amurka wato a wani taro a nan Washington DC wanda suka kare Amurka daga zargin da ake mata na mara wani ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben Najeriya baya sun kuma bayyana kyawawan matakan da gwamnatin Amurka da ƙawayenta suke ɗauka akan zaben Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya halarci wannan taron ga rahoton da ya hada mana.
Jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun fada wa 'yan Najeriya da ke nan Amurka da na gida cewa muradin Amurka ne hukumomin Najeriya su yi aiki amma ba mara ma wani dan takara kamar yadda ake fadi ba.
When we look at what the US interest is, it's not the our interest is very much centered around democracy, building democracy.
Yace idan muka kula da bukatar Amurka ita ce karfafa demokradiyya da kuma hukumomin demokradiyya su yi karfi su yi aiki amma ba taimaka ma wani dan takara ba mataimakin jakadan Najeriya a nan Washington Hassan Muhammad Hassan yana cikin mahalartan taron ya mana tsokaci akan taron ya kuma bayyana mana muhimmancin sa
ya tashi daga rashin fahimta da ƴan Najeriya suke da shi da abubuwan da ke faruwa ƴan Najeriya da suke nan America suna da fahimta daban da mutanen da suke gida so ba wannan kadai ba muna tare jama'a ana musu lecture ana basu bayanin me yake faruwa za a yi election kwanan nan so mun ga cewa ba lokaci so shi yasa muka yi a gaggauce mu kira jama'a fadakar musu da kai ba abin damuwa ba abin fargaba kuma America tana dan taimakawa wasu kasashe kuma suna taimakawa kuma Najeriya kanta ita tana taimakawa kanta
to menene shawaranka ga ainihin ƴan Najeriya game da fahimtar da suke ma ƴan Najeriya kasar Amurka
ƴan Najeriya suna son kasar Amurka sosai kuma mu muna nan muna kokarin a dada ƙara fahimta tsakanin Najeriya da Amurka
duk da cewa wasu na ganin kamar Amurka da shi shige a cikin harkokin zabe
wannan bayanan nan ya danganta ga inda mutum ya tsaya a tunaninsa wasu za su ce muka ana abinda ma muka kira wannan kenan wasu na tunanin cewa gwamnatin Amerika suna goyon bayan wasu 'yan takara wasu suna goyon wannan dan takara so abinda ya faru gashi kai ma ka ji ba abinda suke yi su suna son a samu free fair and credible election institutions suke taimakawa ba 'yan takara ba
Patient Ndidi K ita ce shugaban kungiyar 'yan Najeriya ta Naido ta ce ta ji dadin yadda Amurka ta fayyace musu kai akan zargi da ake mata na mara ma wani dan takara baya ta kuma kira ga mahukuntan Najeriya tana cewa
I'm actually advising and begging the present government to, you know, just that it has been announced, you know, make it a free and fair election, allow people to go to the polls with their own conscience, vote their conscience.
Sace ina roko kuma ina ba da shawara ga gwamnati kamar yadda aka sanar, ayi kokari a gudanar da zabe da gaskiya da adalci, a ba mutane dama su je su kada kuri'an su hankali kwance, kuma su zabi wanda suke so kasa ta ci gaba. Mahalartan taron dai sun yi tambayoyi akan batutuwa da dama game da zaben da kuma irin rawa da Amurka za ta ci gaba da takawa a wannan zaben, musamman ma bayan zabe, inda jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka da kuma hukumar raye kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, suka musu bayanai masu gamsarwa.
Madalla a gaida Baba Yakubu. To dangane da zaben na Najeriya, abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da uwar gidan dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP, Hajiya Amina Titi Abubakar, inda ta fara da tambayar ta ko me yasa take tunanin mijinta shi yafi cancanta ya zama shugaban kasa.
Lokacin da shi ma yana karemi ma ya sha wuya, saboda uban ya uban ma bai ma bar shi shi mai makaranta ba, uban yana so je yi cikiwo kiwon shanu, shi ne aka ji aka kai kara uba ma district police awon, aka zo aka kama uba aka kule shi aka fide yaro aka sa shi a makaranta, amma ba daidai da uban ba ya zo ya rasu. Da uban ya rasu, mama ne ta rene shi, mama tana sayar da zanuwanta kuma tana biya mishi kudin makaranta, har ya gama primary ya zo ya shiga secondary. Da ya shiga secondary ya samu hutu, sai eje ofishin ebi ofishin mutane yana ta musu aiki kada 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 kada, kuma suna ta biyan shi dan kudi. Wannan kudin da yake biyan shi yana ta boye shi, yana ta boye shi. Da ya ga kudin ya dan yawa, ya zo ya gina ma maman shi gidan kasa, gidan tabo ya gina ma maman shi, cewa shi yana yi mata godiya abubuwan da maman ta yi mishi. Saboda haka idan Atiku ya samu wannan mulki,
gashe wani kira ga 'yan Najeriya game da harkokin zabe da kuma abin da ya shafi ci gaban Najeriya tsintsiya mai madaurin ki daya, musamman matasa da akan yi amfani da su wajen bangar siyasa ana wannan zamani na harkokin zabe.
To abu ne zan ce matasa mu, cewa gashi mai gida ya ce zai ba ku kashi 40 a gwamnatin shi, kuma idan ya zabe tsohon minister zama main minister, shi zai kafa matasa daya ya zama state minister, sai shi karemi sai yana koya a karkashin baban minister din. Saboda haka ga zabe na zuwa, kasu yadda su zo su yaudare su, su ba su dubu 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 daya dubu daya ko dubu biyu biyu biyu, cewa su je su bata zabe ko su je su lalace zabe, so iri wa ko wani sace sace ko su je su na sace akwatuna, su daina rayuwar su, suna bata musu rayuwar su ne. A tambayi su cewa su ina yaran su, yaran su suna ture, suna karatu, suna wurare manya manya, amma zuwa tura ku matasa cewa ku je ku yi abu ne ba daidai ba, ku daina. Idan kuka suka zo suka ga muku wana, ku ce musu su je su sa yaran su, ga inda kuka yanzu, gashi ba aiki, ga yinwa. Saboda haka idan ka sa ku ku yi irin wannan abu, da Allah ku kar ku yi, kar ku yi, saboda goben ku Atiku yana zo ba ku gobe ne. Saboda haka ku daina, ga zabe ya zo, wannan satin da muke ciki, idan ka kira su aka gaishe ku cewa ku zo ku yi wani mummuna abu, ka ku yadda, ka ku yi, ku je ku shiga layi, ku yi accreditation naku, kuma ku yi zabe a cikin sauki, a cikin lafiya, kuma mu samu musabu muna so lafiya da ishe mu a Najeriya. Amma yanzu wahalan da muke ciki ya ishe mu, fi sabilillah na roke ku, ka ku yadda su zo su yaudare ku da dubu biyu biyu ko da dubu biyar biyar ma, ba wannan kuri ba shi ne za ku ci har abada ba. Idan aka yi muku gashi su manta da ku, kuma a yi layi kamar yadda ya kamata, kuma ka ku yadda kowa zai yaudare ku kuma mata da matasa ku tashi da kokotan ku da komi da komi ku fita zabe mu koren yinwa wannan wahala yayyewa ya she kowa demokradiya ne demokradiya shekara hudu za zabe mutum iya mana aiki za mu saki zabe shi amma idan bai mana aiki ba za kore su ne
a gaida Alheri Grace Abdu to yanzu bari mu leka babbar fadar gwamnatin Najeriya wato ASRock inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin addinan kasar don karfafa zaman lafiya da hadin kan kasar ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton.
It's the first to say that all the leaders preach
peace, harmony. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna muhimmancin shugabannin addini ga bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Shugaban wanda sakadaren gwamnati Boss Mustapha ya wakilta ya bayyana hakan ya fadar ASRock lokacin da yake gana da shugabannin addinin Musulunci da na mabiya addinin Kirista. Malaman sun yi addu'ar gudanar da zaben ranar Asabar lami lafiya inda aka sanin su suka ce ba shugaba Buhari dama ya ci gaba da mulki shine mafi a'ala.
Ba mu sabari da aka magana ba. Ba su iya video ko audio babu ai hoto ne kawai ataka
Sheikh Kabiru Haruna Gombe na daga wadanda suka halarci ganawar daga kungiyar Jibis inda na samu ɗan ɗariƙar Tijjaniya na tambayar sa gaskiyar labarin wai ya ce kuriyoyin ƴan izala kadai sun isa dawo da Buhari kan mulki da haka baya bukatar na ƴan ɗariƙa
magana ce da wasu suka hadu suka kirkire ta kuma na fi tsammanin makiya General Muhammadu Buhari su suka kirkiro ta suna ganin kamar hanya ce da za su ibi su kawo masa hargitsi a cikin masoyansa da zai zama bai samu nasarar zabubbuka ba domin ita jarida kanta ta madubi mu taba jin ko sunanta ba sai nan da za ta mun shari'a aka fara ganin ta a duniya kuma tunda ta mun shari'a har yau bata ƙara buga wani labari ba dama ita saboda wannan kare aka kirkiro ta kuma ta aikin ta ta gama so wasu ne kawai suka zo da suka kirkiro wannan labari domin sun sanar da Muhammadu Buhari yana da masoya a Izala yana da masoya a ɗariƙar Tijjaniya yana da masoya a ɗariƙar Kadiriyya yana da masoya hatta a cikin Kiristoci to ya za a yi a dagulawa al'ummar sa lissafi a rarraba hankalin su a wutar hankalin su su masu irin wannan magana in sun je wajen Kiristoci abin da suke cewa Kiristoci su ci kada ku zabi Janar Muhammadu Buhari kun zabe shi zai musuluntar da Najeriya to su ko musulmai idan aka zo wajen su ba za a ce musu zai musuluntar da Najeriya ba sanan ce zai musuluntar da Najeriya ba zai kama hankalin su ba sai a amfani da cewa wannan dan izala ne wannan dan dariga ne wannan dan kaza ne sai a ce to wace magana za a kirkiro wace za ta dace domin a ga cewa an wargaza hankalin su.
Sakataren Jam'iyyatul Ansaru Tijjaniya Alkasim Yawuri na cikin waɗanda suka buƙaci gaskiyar wannan labarin
kikiran ƙarya wanda yake da ma shine aikin wasu to da kaji ƙarya da kikirata zaka iya fahimta wannan magana tunda muka ji mun ga ba amma ba ta ko kusa da gaskiya kuma ba tuntube shi ba ko bai magana ba mun san ba gaskiya bane saboda kowa ya san wannan halin da muke ciki yau hali ne na zabi tsakanin gaskiya da rashin gaskiya haske da duhu kowa ya san halin da kasar nan ta shiga shekarun da suka wuce mun san halin da muka shiga da rashin tsaro satan kuɗi da babakire kuma mun san yau yanda wannan dattijo duk abin da suke faɗi hawayen da ba sa san shi sun san cewa abu ɗaya da za su mice dole su faɗi shine gaskiyar shi da adalci
da yake magana kan wannan ganawa ta malamai kagakin campaign din jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce a tiku ya dace a bawa goyen baya
idan malaman nan gaskiya suke yi ai da ya kamata su gaya wa shugaban kasar nan cewa Allah ya ce duk mutumin da aka je jihadi da shi aka ɗebo ganima dole sai an bashi kasan shi kuma kai dokin sa ma da ya hau ko jakin sa sai an ware masa kasan sa ba su taba masa huduban abin da Allah ya ce ba gashi yana sakon Allah suna gani
mabiya addinin Kirista daga majami'ar Methodist da sauran matasan Kirista na arewa sun halarci taron Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Nasiru kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaicen wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sirrin sojin Amurka ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran din wajen auna tsafin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce har yanzu bai tsayar da shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa tayi ba wanda ya tanadi gina sabon shinge a madaidaici akan iyakar Amurka da Mexico. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan demokarat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen. Jama'an Amurka da na kungiyar Taliban za su gana ranar Litini a Pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zumar cimma-jituwa a gasance a yakin da aka shafe shekaru 17 ana gurza a Afghanistan.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hanti. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.